Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Barka da wannan lokaci, ni ce Hawwa Umar ke maraba da ku a wannan shiri na musamman da zan gabatar daga Abuja don kalubalen da ya sanya rufe wasu sassa na helicopter mu a Washington DC. A cikin shirin namu na musamman, za mu kawo muku jerin rahotanni da suka hada da taron kungiyar nakasassu kan corona, tallafin kuɗi daga gwamnati a Nasarawa, hatsarin mota a Niger, shirin yanayi da muhalli, har ma da sharhin jaridu. To amma kafin nan, sai ku gyara zama don sauraron labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar China jiya Talata ta shelar kawo ƙarshen killace Wuhan, birni mai ɗauke da mutane miliyan 11, inda nan ne aka fara samun cutar coronavirus inkiya COVID-19 a watan Disamba. Killacewar ta tsawon kwanaki 76 ta zo ƙarshe ne jim kaɗan bayan ƙarfe 12 na daren jiya Talata, bayan da alƙalman gwamnatin China na baya-bayan nan suka nuna cewa babu wani sabon kamuwa da cutar, yayin da ake ci gaba da nuna shakku kan sahihancin alƙaluman gwamnatin ta ƙasar China. A yanzu an amince ma mazauna birnin zirga-zirga ba tare da takardar izinin tafiye-tafiye ba, muddin dai manhajar wayar hannu da aka wajabta amfani da ita bata nuna cewa suna ɗauke da cutar ta COVID-19 ba. Kasuwannin hannayen jarin Amurka sun sake rikitowa jiya zuwa gab da lokacin tashi, bayan miƙewar da suka yi kwanaki biyu suna yi. Kasuwar Dow Jones ta fara tuntsirewa ne ana minti 30 da lokacin tashi, inda makinta ya koma 22,653.86, bayan da ta rasa maki 26.14. Kasuwar S&P 500 ma ta faɗi da maki 4.27, inda ta tashi da maki 2,659.41. Nasdaq ma ta rasa maki 25, inda ta tashi da maki 7,887. A farkon buɗe kasuwar, S&P 500 da kuma Dow Jones suna da maki wajen sama da 3 cikin 100, a yayin da Nasdaq ma ta yi sama da kashi 2.5 cikin 100. Yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a jirgin ruwan dakon jiragen yakin saman Amurka mai suna USS Studio Roosevelt da ke Guam sai daɗa ƙaruwa yake, a yayin da shi kansa babban jami'in da ya kori captain ɗin jirgin ya murabus jiya Talata. Jami'an sojin ruwan Amurka sun gaya ma muryar Amurka jiya Talata cewa 230 daga cikin sojojin ruwan sun kamu da cutar coronavirus, waɗanda zuwa safiyar jiya Talata yawansu ya kai kashi 15 cikin 100 na ɗaukacin sojojin Amurka da aka tabbatar sun kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya. Makon jiya, kwamandan jirgin ruwan Captain Brett Crozier ya rubuta wata takardar nuna damuwa ga na gaba da shi, yana mai kiransu da su yi abin da ya kira ɗaukar gagarumin mataki don kauce ma mace-mace a cikin jirgin sanadiyar cutar coronavirus. Muƙaddashin sakataren sojin ruwan Amurka Thomas Modley, wanda ya kori captain ɗin jirgin Crozier ranar Alhamis, shi ma ya ajiye aiki da safiyar jiya Talata bisa raɗin kansa, a cewar sakataren tsaron Amurka Mark Esper. A faɗin ƙasar Faransa da ke garƙame, nau'ukan 'ya'yan itatuwa na marmari na ta nuna, sauran shuke-shuke ma sun fara shiga kakarsu ta lokacin ɗumi, wanda ƙaruwar hasken rana ke haddasawa. To amma dubban 'yan Poland da Romania da kuma Morocco da kan yi tururuwa wajen aikin tsinka ko girbin irin waɗannan amfanin gonan, ba a ko jin ɗuriyarsu wannan karan. Ba ƙasar Faransa ce kaɗai ke fama da ƙarancin laborori 'yanci rana ba, yayin da annobar cutar corona ke daɗasawa ƙetare kan iyakoki na ƙasashe ke wuya, wasu manoma na nahiyar Turai ma na ta fama. A Burtaniya, ƙungiyar manoma na ta matsa ma gwamnati lamba da ta yi jigilar laborori daga yankin gabashin Turai ta jirgin sama na Shata. Ranar Alhamis, ƙasar Jamus ta ce za ta sassauta matakin kan iyakokinta saboda ciki giɓin ma'aikatan gonaki da na kamfanonin sarrafa kayan abinci. Duk da ci gaba da yaduwa da cutar coronavirus ke yi, jihar Wisconsin ta yankin tsakiyar yammacin Amurka ta gudanar da zaben fidda dan takara na jam'iyyar Democrat jiya Talata, wanda kotun kolin jihar ta bayar da umarnin a gudanar bayan da gwamnatin jihar ya dage. Adadin rumfunan zabe yayi matukar raguwa a fadin jihar, a yayin da daruruwan jami'an zaben suka kaurace mu aikin saboda tsoron yuwar kamuwa da mugunyar cutar nan ta coronavirus yayin tantance masu kada ƙuri'a. Amir Walki, birni mafi girma a jihar, daga cikin rumfunan zabe 180 da aka yi niyyar tanadarwa, guda biyar ne kadai aka iya budewa. Wani binciken Majalisar Dinkin Duniya ya gano alamar cewa gwamnatin Siriya ce ko wata ƙasa ko kungiya mai dasawa da ita ta kai hare-hare kan makarantu da asibitoci da wasu wurare biyu na farar hula. To amma sakamakon binciken ya kauce ma'ambatan babbar mai taimaka ma Siriya a fannin soji, wato ƙasar Rasha kai tsaye, abinda ya janyo caccaka daga ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam. A halin da ake ciki kuma, a yanzu duk wata mutuwa da aka yi a sansanonin da ake rike da dimbin jama'a da ke arewa maso gabashin Siriya kan janyo firgitar zaton cutar coronavirus ne ke gab da barkewa ta yi bala'i, inda wasu da ake tsare da su kan yi kukar yiwuwar kusancinsu ga mutuwa.
Labarin duniya kenan kuka saurara. Biyo bayan yadda kungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane ke ɗaukar matakan yaƙi da yaduwar cutar corona, wata haɗaɗɗiyar kungiyar nakasassu ta yi taron ƙarawa juna sani a Bauchi. Wakilinmu Abdul Wahab Muhammad ya aiko mana da rahoto.
Cuta na corona, Allah ya raba mu da wannan.
A jawabinsa, shugaban kungiyar mutane masu bukata na musamman, Comrade Hamza Waziri, ya buƙaci nakasassun da su bi dokar da gwamnati ta kafa.
Kungiya mai fafutukan neman yanci da kare haƙƙin mutane masu bukata ta musamman a Nigeria, Initiative for the Liberalization of Physically Challenged People in Nigeria, mu jaddada musu kuma cewa wannan cuta gaskiya ce, ba ƙarya ba. Sannan mu gwada musu yanda za su kare kansu daga kamuwa da wannan cuta. Sannan kuma mu jaddada musu, mu gaya musu su yi mu bai'a da dokan gwamnati wanda ta saka.
Sakonni na isa gare su ko?
To wallahi hakika gaskiya, saboda ka san mu mutane masu bukata ta musamman mun jima bin marginalized, wato an killace mu sosai. So wannan sakon gaskiya baya isarwa mutane da yawa, especially a ce maka mu kuramin cikin mu majority mutane da yawa ba su san me yake tafiya ba yanzu har yanzu, saboda babu isassun sakon da yake isar musu. Akwai gap, akwai dan tazara wanda wajen isar da wannan sako, especially da mu wannan muta bangare na mutane masu bukata ta musamman, akwai sosai, akwai gap.
Yanda muka cinkusu hakan nan ba akwai matsala, akwai social distance yanda ya kamata a ce ba cinkusuwa. Wallahi cutan gaskiya ne, ba wallahi ba jita-jita bane, kuma wallahi ta shigo jihar Bauchi. Kasashen da suka ci gaba, wallahi shugabannin kasan su suna kuka da hawaye, suna neman agaji daga kasashen duniya. Shine muke so mu muku demonstrating yanda ake wanke hannu. Idan za ka yi atishawa ya kasance kai haka ka toke, saboda wannan kwayan cuta tana iya tafiya a cikin iska. To yanda ake wanke hannu shine za su yi a ce baka da omo, za ka yi min sakan 20 ko sakan 40 kana tura hannunka gaba da baya ka tuttuɗa shi.
Daga bisani na ji ta bakin wasu daga cikin mahalarta taron.
Sunana Muhammad Sani Umar. Tabbas na san batun, kuma na tabbatar cutar coronavirus gaskiya ne. Saboda duk abubuwan da yake faruwa a duniya kullum ina bibiya, ina ganin kasashen da suke ci, ina jin labarai, kuma ina ganin abubuwa da bidiyo da hotuna da rubuce-rubuce da ake ta yi a kai. So wannan cuta gaskiya ce, ba ƙarya ba ce.
Sunana Aisha Ahmad. Coronavirus ba? Amma dai na dai ji ana faɗa ne kawai.
Na ke samun bayanan wannan cutar na coronavirus?
Sources da yawa muna samu turu social media hakan nan. Ana samu wata ran su gidan kamar radio, kamar gurin ku hakan nan. Voice of America suka shafta ba ne su zo ni labarai ba su saka shi ba, ba su yi maganan shi ba. Na san matakai na kan ji akan ce a gujewa taro cikin mutane hakan nan, ko irin su musabaqa hakan nan, a kiyaye hatishawa cikin jama'a hakan nan, ko tari ko hakan nan.
Abdul Wahab Muhammad, Amurka, daga Bauchi a Nigeria.
Daga jihar Nasarawa kuma jama'a na magana kan kudin da gwamnati ke rabawa a matsayin tallafi ga jama'a don rage kunci. Zainab Babaji ta hada wannan rahoto.
A jihar Nasarawa shirin ya fara gudana ne tun kusan shekaru biyu da suka gabata.
Laji Muhammad Sani daga Marabawa ta. Wallahi ko na samu. Ban mu tabage kansila mai yazo ya ci ga kyautin shi ba amma general ya ce ya wushi ya ci mulki wushi dai ba kowane mai gida goma goma da masu yan marayi kuma ya cika alƙawari sanadiyan kudina ne na samu yanzu na samu karuwa.
Sunana Hajara Abdullahi Amani daga Maragwa ne, Maragwa Alhaji Saidu. Mun ji dadi a cikin wannan amfanin wannan kudi. Gwamnati muna miki godiya, mun gode ma Allah. Ni idan aka bani ina sana'a ne da shi. Jali na kenan soda.
Sunana Fazil Sulemi Yaki daga Algaibon Tasha. Wallahi murna da wannan gwamnati tana taimaka mana. Mutalakawa muna fatan Allah ya sa gama lafiya.
Wasu kenan da suka amfana da kudaden da gwamnatin tarayya ta ba su tallafi. Jami'in da ke kula da shirin gwamnatin tarayya na inganta rayuwar jama'a a jihar Nasarawa, Imran Usman Jibrin, yace mutane fiye da 48,000 a kananan hukumomi 6 na jihar ne da suka hada da Awe, Akwanga, Lafiya, Kokona, Nasarawa da Wamba ne za su ci moriyar shirin.
Wannan tallafi shi ake cewa conditional cash transfer wanda gwamnatin tarayya ta introduce ma mutane kowane community. A ga wani ne fi wani bukata a ga yadda za a samu talakawan cikinsu a dinga taimaka musu wanda at least ko da dan kudin magi ne ko gishiri ne yana musu wahala ga nan ko kudin sabulu. Kuma ana ba su naira 10,000 to amma a pronouncement na mai shugaban kasa Muhammadu Buhari wannan karan ya ce za a biya 2 cycles wato kowane wata biyu ana ba da 10,000 so za a biya 2 cycles daga January za a biya kamar na wata 4 kenan. To yanzu wannan karan 20,000 muke bada.
Shugaban karamar hukumar lafiya Ma'azu Aminu Mai Fata ya yaba da tallafin.
Mun ji dadi domin mutanen da suke amfana da wannan tallafi din zaki ga mutane ne wanda ba su da hali domin su samu karamin jali. Kuma gaskiya wannan tallafi ya amfane mu sosai domin ya rage mutane da suke yawon maula musamman mata. Wasu suna ganin tallafin kamar ba komai ba ne amma wannan tallafin yanda muke magana da su waɗannan mata gaskiya sun ce ya inganta rayuwarsu sosai domin akwai masu sana'an kosai sakan hannu da dai ire-iren.
Shugaban karamar hukumar lafiya kenan Ma'azu Aminu Mai Fata ke bayani kan tallafin kuɗi da gwamnatin tarayya ta ba masu karamin karfi a karamar hukumar lafiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
To madalla Zainab Babaji kenan kuka saurara da wannan rahoto. Rahotannin na zuwa muku ne daga sashin Hausa na muryar Amurka daga ofishinmu na Abuja. Umar Faruk Musa ya hada mana wannan rahoto da ke nuna korafin cin zarafin jama'a a sakamakon hana yawo.
Ministan Shari'a da kuma ministan sha'anin ayyukan 'yan sanda sun bayo 'yan Najeriya shawara cewa duk wanda jami'an tsaro na kasar suka ci zarafinsa ko suka ci masa mutunci shina da hujja ya tunkari kotuna domin ya saka kara dangane da cin zaluncin da suke ganin ai musu. Ministocin biyu sun yi wannan bayani ne a lokuta daban-daban da nake ganawa da su a Abuja inda na gabatar musu koke-koken jama'a dangane da irin matakan da ake dauka na tilasta dokokin hana yawon nan ko kuma zirga-zirga da gwamnatin tarayyar Najeriya ta fitar domin yaki da bazawar cutar nan ta COVID-19 da ya tilasta aka umarci 'yan ƙasa su zauna gidansu ba tare da sun yi zirga-zirga ba domin tabbatar da doka. Ga tsokacin da ministan shari'a Abubakar Malami ya yi mun inda yake cewa
ce ma hukuncin cewa wannan zargi da kake tabbatacce bane ko kuwa a zargi ne kawai saboda ina gida a da'a ta doka kamar da anka shardanta. Bayan fitar waje na gani ra'ayin aini cewa ga matakan ma'aikatan tsaro suna gallazawa ba. Kuma amma abin da na sani a bisa tsari na doka to wajibi ne ma'aikata na tsaro su dauki mataki. Kuma kamar yadda muke ganin ya kamata duk wanda aka ci zarafinsa sabanin ainihin ita wannan doka yana da haƙƙi na yawaiwayi kotu ko kuma yawaiwayi hukuma wanda a yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa ainihin an ka bada tojewa ba an ka bada dama ga ainihin kotuna su kasance suna aiki idan bukata ta kama ta bin bahasin cin zarafi kamar yadda kake cewa.
Ni na fita gurin aiki tunda doka ta ban izini in je aiki akan idona na ga an irin wannan rashin gaskiya na ga irin wannan kunci da wannan duka hatta da direbobi na ofishinmu an musu irin wannan dukan duk da sun nuna katinsu na aikin jarida kamar da dokar ƙasa ta ba da dama su yi aikinsu. Wannan ba ka ganin ya wuce zargi ya zama zahiri tunda mun ɗanɗana kuɗa hannun jami'an tsaron.
Ka shawarce su
da su bi ba'azi na haƙoƙinsu, kuma ina baka shawara kai ma a matsayinka na masani doka, a matsayinka na ainihin ɗan jarida, ka waiwayi ainihin hukuma akan wannan cin zarafi da kake zargi an yi maka.
Ministan Shari'a na Najeriya kenan kuma babban lauyanta Abubakar Malami a tattauna da ne da shi a Abuja. Shi kuwa Muhammadu Maigari Dingyaɗi, ministan da ke kula da ayyukan 'yan sanda na ƙasar, ya yi min ƙarin haske kan irin koke-koken da ake samu daga wurin 'yan ƙasa cewa jami'an tsaro musamman 'yan sanda suna musgunawa jama'a.
Na yadda buƙatar da ke akwai na 'yan sanda su yi aikin su kamar yadda ya kamata, da su kuma jama'a waɗanda ake yi waɗannan ayyukan su ba da cikakken goyon bayar da ya kamata. Wannan umar idan ka lura mahiyar mutanenmu har yanzu wasu ba su yadda da wannan abin ba, kuma shi ka sa wasu suna bijirewa.
Amma kun san da cewa wasu ba wai zaƙewa ce ta ga da gangan ba, akwai wanda sai ya yi aiki a ranar zai iya samu abin da ya ci, wataƙila shi ya sanya wasu ke bijirewa domin su rayu ba wai don ba su yadda akwai ciwon ba, kuma ba wai don ba su girmama doka da ta hana a yi yawo ba.
To shi ya sa aka fito da matakai na taimaka ma mutane waɗanda ake ganin lalle ba su da halin da suke iya taimaka ma kansu. Ma'aikatar Humanitarian Social Welfare suna nan suna yin gurgudun ba da ɗan tallafi ga waɗanda ya kamata a ba tallafin.
Ministan kula da ayyukan 'yan sanda kenan Muhammadu Maigari Dingyaɗi a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruku Musa, Muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja, amma kafin mu ci gaba a gyara zama domin shakatawa da wannan. Yanzu kuma bari mu je ga Haruna Mamman Bako daga Jamhuriyar Nijar da wani labari mai sanya juyayi na hatsarin mota da aka yi.
An yi wani kazanin hatsarin mota a garin Tsarnawa da ke marraba hanyar Maraɗi Tawa. Garin na cikin gundumar birnin Kwanni a cikin jihar Tawa, inda mutane tara suka riga mu gidan gaskiya. Wani da abin ya rutsa da ɗan uwansa mai suna Ibrahim Hamidin ya yi muna ƙarin bayani.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutum bakwai mun ga iske nan wurin nan kwance, to daga baya ko da mun ga tambajan gace mun akwai mutum uku ciki, sai mun ga zakada akwai kaka ta jigi akwai kuma kanin tsoho na ciki, ko da mun ga zakana likita tsarnan mun ga iske mutum bi Allah masa rasulatu, ita kaka ta tariya da rawa ita ita da ta ciki, kuma ta karya uku guda ga kawa kuma guda ga wancan kawa guda ga hannu.
Da shin wannan bakin labarin shugaban gundumar birnin Kwanni Alhaji Abbalili ya garzaya a wannan wurin domin gane ma'idanunsa yanda wannan lamarin ya wakana, inda mota karama ta kurda a gargashin babbar mota ta da kwammai a shidan Birema Alfari. Ɗaya daga cikin 'yan kwana-kwana da suka kai ɗauki a wannan wurin ya bayyana muna yanda suka hedo gawokin.
Mun tar da citern ure de chausse donc 19 ya shiga cikin citern, mun tar da victim 9 victim duka su rasu, saura vraiment hannunsu abun da bai da daɗi kuwa. Mun evacuer su hôpital birni Kwanni mais guda shi mun tar da shi yana da rai su evacuer shi galmi. Bon en partant bon sani ba kakane abu yake kwa. Bon vraiment mu sikin 19 da ne mun tar da su ko mu en sécurité ne essentiel moi kwa so mutane mu kai su morgue kwa, mais quand même da bu mun tar da shi bai da kyau kwa.
Yan kwana-kwanan sun yi kira daga bisani ga shugabannin ana hukumomi cewa da magajin nan gari da su taimaka musu a cikin nasu ayyukan.
Duk mun tai wajen intervention mutane su bar mu mu yi aikin mu kwa. Epi muna yan gari mun tar da les autorités suna gani condition wanda muke aiki. Vraiment su diba condition rayuwarmu kwa yan autorite daga su ne nake su gani rayuwarmu paske yanzu decentralization ne don ku su ne ya kamata su kula da mu sun gani kakane mu ce aiki gaban su mu victim wanda mun gani mun samu rasuwa tara don guda mun tarda shi sesi sernawa automatiquement mun kira ambulance su kai shi gelmi me duk le neuf corps la mun kawo su morgue me vraiment abun dai ne mun tarda bai da kyau kwa
mutanen tara da hatsarin ya rutsa da su tuni aka kai kowanne daga cikin su a gidansa na karshe a cikin wani yanayi na tausayi da jimami da kada jama'a sosai Haruna Mamman Bago da birnin Gwanni sashen Hausa na Murya Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Niger
muna fatan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu waɗanda suka jikata kuma Allah ya ba su lafiya yanzu kuma ga shirin yanayi da muhalli
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka kuma barkanku da sake kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka sunana Aisha Mu'azu ayyukan da dan adam yake aiwatarwa na yau da kullun yana haifar da gurbatar yanayi wanda masana suka nuna bukatar da ke akwai na rage irin hayaki da ke gurbata yanayi wanda yawanci ke fitowa daga motoci ko kuma masana'antu wannan abu bai samu ba amma da aka samu matsalar coronavirus wanda ya tilasta wa mutane zama a gida ya haifar da wani sauyi a dalilin haka ne kuma yasa na tuntubi masanin kiwon lafiya kuma likita Dr. Abdulmumin Sa'ad wanda yake nan Amurka
matakar illar da wannan annoba ta coronavirus ta kawo mana a duniya da kuma irin halin mawuyacin halin da duniya ta shiga gaba daya amma idan aka hanga ta mahangan kare muhalli akwai alkalma da hukumar yanayi ko kuma muhalli ta majalisar dinkin duniya ta nuna cewa an samu rago war hayaki mai gurbata muhalli da ke fitowa daga masana'antu da kuma motoci da kuma sauran harkokin yau da kullun na kasuwanci da makamancin haka wanda ya ba duniya daman cewa an gani ingancin iska da mutane suke shaka ya ta karu da gwalan masana'antu da ake fitarwa wanda yake gurbata muhalli shi ma ya ragu ainin so za a iya cewa wannan wani dan ci gaba ne da duniya ta samu wajen gyara muhalli amma dai a gaskiyar magana shine duniya tana cikin wani hali sannan za mu iya farin ciki da halin da duniya ta samu kanta na ci gaba da aka samu a gyaruwar al'amura game da gurbata muhalli amma tambayar da za a yi a nan shine wannan ci gaban da aka samu na wannan lokacin da yake zirga-zirgar mutane ya ragu ainin zai ci gaba a haka bayan mutane sun dawo mutane su ci gaba da kula da muhallinsu a kowane lokaci ko da annoba ko babu mu da halin da mutum zai yi don ya rage hayaki ko kuma zubar da bola ko shara ko wani dagalo da zai ba muhalli illa ya kamata a kula da shi ko a annoba ko babu amma tabbas muhalli ya samu ci gaba ta bangaren raguwar hayaki mai gurbata muhalli da dagwalon masana'antu da bola da shara wanda ya kara ma muhalli inganci a halin da ake ciki da zirga-zirga ta kasa amma a halin da ake ciki kuma duniya ta samu kanta da shara da take fitowa daga asibiti ko kuma da gwalan kayan aiki da aka yi da su wajen kulawa da marasa lafiya musamman marasa lafiya da suka kamu da cutar coronavirus shi kuma ya karu sosai saboda haka wannan ya sa dole ne a kula a yi takatsantsan ta yadda za a iya kawar da ko kuma sarrafa wannan sharar ko yadda za a zubar da ita a adana ta ba tare da ta kawo hadari ga mutane ba ga rayuwarsu idan muka duba wani bincike da aka wallafa shi a mujallar harkar lafiya ta New England Journal of Medicine bincike ya nuna kwayar cutar coronavirus tana iya rayuwa ko ci gaba da zama har ta iya kawo cuta na daga sa'o'i zuwa 'yan kwanaki musamman idan ta samu kanta a halin ta shafi karfe ko irin cibar kallo da ake cokali ko abinci da shi ta shafi a haka, wanda kuma suna daga cikin kayan da ake aiki da su a asibiti, idan ba tsaftace su ba yanda ya kamata za ta iya zama har wajen misalin kwana uku in ba wanke ta ba an tsaftace haka. Sannan kuma kaman kwali, takarda, audiga da makamancin haka su ma za su za ta iya dadewa a ciki daga awanni har zuwa kwanaki a cikin wa'annan shara da suke taruwa sakamakon kulawa da mara lafiya. Saboda haka shawara a nan shine da ya kamata asibitoci su yi takatsantsan wajen tabbatar cewa an killace wa'annan kayan aiki, leda ce, roba ce da aka yi amfani da su. Kuma na tabbata yawancin asibitoci suna da shiri na musamman wajen kula da irin wannan tsaftar, kuma ba su da shi gaskiya ya kamata a yi tanajin haka. Mutane kuma da suke gida ko tari ko atishawa, mutum ya share hanci ko baki ko majina makamancin haka, ya kamata wannan tsumman ko takardar da aka share baki ko aka share hanci da ita a sa ta a wani mazubi da yake da murfi da kuma wanda an sa mai leda a ciki, yanda kenan sharar kowanne abu mara tsafta da za a sa a cikin wannan mazubin ya zama da cewa a cikin leda za a sa, kuma in an daure shi an gama a daure ya tabbatar cewa ba a taba ba, a wanke hannu a kowane lokaci aka taba irin wannan abubuwan. Sannan kuma a guji shafa gurare da ake tunanin cewa ba su da tsafta, ko kuma a tabbatar an wanke su da kayan abubuwa na tsaftace gida da ruwa da sabulu ma ya isa ya kauda wannan cutar. Saboda haka a rika wanke hannu akai-akai, sannan a rika takatsantsan duka ma gwamnatoci da hukumomi, yanzu duk wata bola da take fitowa daga ungoyi daga gidaje a tabbatar cewa an kauda ita ta hanyar da ta dace.
To iya abin da zamu iya kawo muku kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Idan Allah ya yarda a makon gobe zamu dora daga inda muka tsaya a yau. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma bakon namu Dr. Abdulmumini Sa'ad, sai kuma Julie Leathers Pressure da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Ma'azu nake cewa ma'assalam. Ga Awwal Garba da sharhin muhimman labarin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Zan fara sharhin jaridun namu na wannan mako ne da jaridar The Guardian. Farkon shafinta ta wallafa mana cewar gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta umarci ma'aikatan gwamnatin kasar da su bi doka da oda kasancewar wannan annoba ta cutar COVID-19. Sai jaridar Republic ta fayyace mana cewar hamshagin attajirin nan na kasar Jamhuriyar Kamaru Alhaji Baba Ahmadu Danfullo shine farkon attajirin da ya fara bude gidauniyar tallafa wa gwamnatin kasar da $100,000 na sefan kudaden nahiyar Afirka ta tsakiya akan yakar cutar nan ta COVID-19. Jaridar Economic cewa ta yi bankin nahiyar Afirka ta tsakiya BEAC yana neman durkushewa domin rashin samun makudan kudaden shiga a yayin da annobar cutar coronavirus take cigaba da yaduwa a duniya. Jaridar Tribune kuma ta tabbatar mana cewar ɗan kasar Jamhuriyar Kamaru mazauna a kasashen ƙetaren kasar sun fara hada wata gidauniya domin tallafawa kasar Kamaru ne akan cutar annobar COVID-19. Jaridar Le Message kuma ta ce ministan sadarwa na kasar Musa Rene Sadi Emmanuel ya bayyana cewar annobar cutar coronavirus ta neman ruguza harkokin gwamnatin kasar. Jaridar Cameroon Tribune sharhi ta yi mana kan masu tayar da kayar baya a bangaren yan awalan kasar Kamaru. Allah jaridar ta ce yanzu lokaci yayi da ya kamata a sasanta rikicin masu tayar da kayar bayar da kuma bangaren gwamnatin kasar Kamaru. Zainab Imitation kuma hange ta yi kan gidan wakafin kasar Jamhuriyar Kamaru kan yanda ake cikin makil a gidajen yarin kasar, da kuma annobar cutar coronavirus cewar ya cancanta gwamnatin Kamaru da ta yi kokari na ganin cewar ta rage al'umman da suke zaune a wannan gidan wakafin. Jaridar Du Sahel ta ce ana zaman daddar a bangaren jihar Arewa mai nisa domin yanda maharan Boko Haram suke zafafa kai hare-haren su a wannan lokacin. Jaridar Le Jour ta ce Boko Haram sun kai waɗansu hare-haren su a garin Amtide, anda suka halaka mutane 7 ciki har da jama'an tsaron kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Harin ya zo daidai ne a lokacin da shugaban kasar Chari Idris Deby Itno ya fafari mahallin na Boko Haram daga kasar sa. Zamu kammala shirin jaridar namu na wannan mako ne da jaridar Afrimedia, anda ta ce annobar COVID-19 a yanzu haka tana ci gaba da ruruwa a kasar Kamaru. A halin yanzu dai mutane 685 ne suka kamu da cutar, ana mutane 60 suka samu murmurewa, sannan mutane 9 kuma suka ce gagarinku. Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo muku daga nan Abuja. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni ce Hauwa Umar ke muku ban kwana da fatan a huta lafiya.
Bonjour au micro.